Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41:16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya a jumma'an nan 8 ga watan Yuli shekara ta 2016 tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan safiyar. Ga kanun labarai.
‘Yan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas aka harbe ji Alhamis da daddare lokacin wata zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu ka kira wuce makaɗi da rawa da ‘yan sanda ke yi a aikinsu. Har wa yau harbin da ‘yan sanda suka yi wasu baƙaƙen fata a nan Amurka ya yi dalilin mutuwar mutane biyu, yanzu haka ya haifar da zanga-zanga a New York kuma. Shugaban yan adawa na jam'iyyar Zambia for Empowerment and Development Party ZED a ƙasar Zambia ya amince zai mara wa shugaba Edgar Lungu na jam'iyyar Patriotic Front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan Agusta na wannan shekarar.
Kanun labaran kenan.
Ya lokaci yayi da ba shakka kowa ya kamata ya san matsayinsa a ƙasar nan kuma ya ga cewa me zai iya yi ya taimakawa kansa, me zai iya yi taimakawa jiharsa, me zai iya yi taimakawa local government. Saboda haka wannan taro yayi amfani kuma daga abin da aka yi magana a yau ka dai ji.
Babban akan tajiran na ƙasa Malam Ahmed Idris a wani babban taro kan hanyoyin farfarwar tattalin arzikin musamman arewacin Najeriya. Yan hamayya sun yi kira da haɗa kai da gwamnatin ƙasa domin samun ci gaba. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum. ‘Yan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas aka halbe jiya Alhamis da daddare lokacin wata zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da ‘yan sanda ke yi a aikinsu, wanda kwanan nan ne suka halbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana. Yanzu dai ba a san halin da sauran ‘yan sandan suke ciki ba. Jami'an ‘yan sanda sun bayyana harbin na Dallas da wanda aka tsara yinsa, kuma sun faɗa wa masu zanga-zangar da su bar wannan wurin, wanda baya da nisa da inda aka taɓa halbin tsohon shugaban Amurka John Kennedy, kuma aka kashe shi a shekarar 1963. Yanzu dai an girke aƙalla tawagan ƙwararrun ‘yan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri. Wani wanda ya gane wa idansa abin da ya faru a wannan wurin ya bayyana wurin da wurin da yake cike da ruɗani a halin yanzu. Ya ce har yanzu dai ana ci gaba da samun rahotanni game da wannan harbin da ake yi a wannan wuri. Shugaban Amurka Barack Obama ya buƙaci jami'an tsaro na ƙasar da su daina nuna bambancin launin fata. Ya ce dukkan Amurkawa kamata yi su nuna damuwarsu ga wannan bidiyon da ‘yan sanda suka harbe waɗannan baƙar fata a cikin wannan satin. Shugaban Amurka yana magana ya faɗa haka ne karo na farko. Obama yana magana ne jim kaɗan da ya sauka a Woso yau Juma'a domin halartar taron kwanaki biyu na shugabannin NATO. Shugaban yana wa ‘yan jarida tsokaci ne game da harbin da wasu suka bayyana na ganganci da aka yi wa wasu baƙaƙen fatan Amurka. Da sanyin safiyan yau Juma'a ne Obama yake wannan magana jim kaɗan da saukansa a Woso na Poland.
Harbin da ‘yan sanda suka yi wa wasu baƙar fata a nan Amurka da yi dalilin mutuwar wasu mutane biyu, yanzu haka ya haifar da zanga-zanga. Ɗaruruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin Times Square da ke birnin New York domin gudanar da zanga-zangar nuna ƙyamarsu kan kashe Philando Castile wadda aka yi a birnin Minnesota da kuma wadda aka yi wa Alton Starling a Baton Rouge da ke jihar Louisiana. Mazanga-zangar suna tafe suna daga hannuwansu suna cewa a daina harbi, kuma suna kira da a yi adalci wa baƙar fatan Amurka da ‘yan sanda suka harbe. Wannan kashe-kashe na baƙar fata har su biyu da aka yi cikin wannan satin ya tada wata al'ayar tambaya game da yadda ‘yan sanda ke amfani da ƙarfi fiye da kima musamman akan tsiraru. Daya daga cikin mazanga-zanga a New York mai suna Michael Huston, dan shekaru 20, ya ce baƙin ciki da rashin ɗaukar matakin da ba a yi ba shi ya sa ya shiga wannan zanga-zanga. Ya ce wannan shi ake kira rashin sanin ya kamata. Huston yana magana ne da kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Ya ce ta yaya abubuwa za su sauya tunda ko an yi ba a ɗaukar matakai a kansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabanyan adawa na jam'iyyar Zambian for Empowerment and Development Party Z ya amince zai mara wa shugaba Edgar Lungu na jam'iyyar Patriotic Front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan Agusta na wannan shekarar. A hirarsa da wannan gidan rediyon Fred Mutesa ya ce shugaba Lungu shine wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar ƙara hada kan ƙasar tare da inganta rayuwar 'yan Zambia. Mutesa ya ce ba shugaba Lungu wannan goyen bayan ya biyo bayan binciken da ya gudanar ne cikin tsanaki na waɗanda za su tsaya takarar shugabancin ƙasar wanda za a yi a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu. Ya ce na yi imanin cewa shugaba Lungu shine wanda ya nuna alamun cika alkawari da ƙwarin gwiwa ga ƙasar mu, domin mutum ne mai kaifin basira da hangen nesa. Hakan kuma ya fito fili a yawancin shawarwarin da ya yanke akan batutuwa da dama tun lokacin da ya kama shugabancin ƙasa a shekarar ta gabata. Mutesa ya ce misali shine zaben mataimakin shugaban ƙasa, babban mai shari'a na ƙasa, da kuma wato babban jami'in 'yan sanda, wanda wannan wata alama ce da ta nuna cewa shugaba Lungu mutum ne mai kaifin tunani.
Haka nan kuma ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta ce za ta sake bincike yar cikin gida ko mai neman takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, ita da wasu hadimanta sun yi amfani da email na ƙashin kanta wajen aikewa da sahihan bayanai lokacin take sakatariyar harkokin wajen Amurka ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama. Za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci, amma kuma ba za mu sa wani ƙayyadadden lokaci ba, in ji mai magana da yawun ma'aikatar na harkokin waje John Kirby. Ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a hali yanzu, musamman da yake yanzu ma'aikatar shari'a ta kammala tata binciken kuma ba tare da ta gabatar da wata tuhuma kan Madam Clinton ba. Wannan da ya zo ne rana guda bayan da ministar shari'a ta ƙasa Loretta Lynch ta amince da dukkan shawarwarin da hukumar FBI ta bayar na cewa ba za ta gabatar da tuhuma kan Madam Clinton ba da aikata wani laifin a shagame da wannan lamari ba. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican ciki ko har da abokin karawarta Donald Trump sun koka akan wannan mataki da aka ɗauka game da Hillary Clinton game da batun na email. Yana cewa shi Donald Trump cewa akwai toge, yace irin tasirin da take da shi a harkokin siyasar ƙasa ya agaza mata ta tsallake hukunci akan aikata ayyukan a shagame da amfani da email ɗin da ta yi lokacin da ta riƙi wannan mukami. Sai dai hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sai dai kuma daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI ya kare matakin da ya ɗauka na cewa ba zai tuhumi Hillary Clinton da wani laifin aikata aiki da ya kauce doka ba na amfani da bayanan email lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, an yi kira ga 'yan kasuwa da masana da kuma gwamnatoci a kowane mataki sai haɗa kai domin farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya, musamman jihohin Arewa, ganin yadda ake ta ƙara samun koma baya na kuɗaɗe daga baitulmalin tarayya. A kan tajira na ƙasa, Malam Ahmed Idris ne wannan kira a wani bita da mahukunta a jihohin Kano da Jigawa suka shirya a Kano. Ga ƙarin bayani da Malam Ahmed ya yi wa Mahmud Ibrahim Kuri, wakilinmu da ke yankin.
Lokaci ya yi da ba shakka kowa ya kamata isan matsayinsa a ƙasar nan, kuma ya ga cewa me zai iya yi ya taimakawa kansa, me zai iya yi taimakawa jiharsa, me zai iya yi taimakawa lokar Gamma. Saboda haka wannan taro ya yi amfani, kuma daga abin da aka yi magana a yau ka ji manya-manyan shehunan malamai daga jami'a da suka yi magana, ka ji 'yan kasuwa wanda suke tsakiyar kasuwa suke shugabancin ma 'yan kasuwa, ka ji abin da suka faɗa, ka ji masu manufacturers, ka ji abin da suka faɗa. Saboda haka mu kuma daga ɓangaren gwamnati mun faɗa mutane gaskiya, dole a tsaya lokacin da ya yi ranar wanka ba a ɓoyen cibi, dole a faɗa wa kai gaskiya, kuma a faɗi sabon tsari, sabon hanya da ya kamata mu bi domin mu tsamo kanmu daga cikin abin da muka samu kanmu a ciki.
Tun da ka ambaci gwamnati a matakin ku na gwamnati, tun da ka jiji waɗannan batutuwa, wasu daga ciki shine cewa hanyar ma da za a ringa samun wasu abubuwa da gwamnati take a mataki na tarayya yan kasuwar mu anan ko kuma masu sana'anta kananan al'amura a ƙasa ba su san ma yadda aka yi ba ake yi ake bi a samu wannan wato fa'ida ba na dai kenan na biyu kuma akwai batu na sha'anin bashin banki da sha'anin ruwa sha'anin addini ya shigo da sauran su kuna riƙewa gwamnati wani bangare ya kuke ganin cewa za a sauƙa wannan al'amura dan a warware waɗannan kalubale da mutane a can ƙasa suke fuskanta
na farko kamar yadda na faɗa taro irin wannan a faɗakar da mutane kuma ku dau abin fiye da taron fiye da wai haduwar da muka yi nan ku dauka ku baza jama'a su ga mutane cewa ga abin da ake ciki ga abin da ya kamata a yi mu ilmantar da juna a yan kasuwa su yadda cewa ba za su zauna su kadai babu tsari irin na zamani a cikin kasuwancin su ba za su zauna su kadai ba tare da sun hadu suna tuntuba juna da malaman jami'a ba kada ji abubuwan da aka faɗa saboda haka dole a hadu gaba daya ai wannan a bangaren gwamnati ko da yaushe gwamnati tana kokari ta fito da sababbin tsari abinda ake kira policy domin a kyautata al'amura ba lalle ne wasu daga cikin waɗannan tsare-tsaren a gansu yanzu an kaddamar da su yanzu sun abin nan ba wasu sai sun dau lokaci amma dai gwamnati tana nan a ma'aikatar sana'a ta tarayya ma'aikatar kuɗi ta tarayya akwai tsare-tsare kuma ba shakka gwamnati ta san abin da ake ciki kuma za ta yi kokarin yanda duk za ta yi ta warware wasu daga cikin waɗannan abubuwa waɗanda yake za ta iya warwarewa directly za ta yi kai tsaye wanda kuma sai an yi doka ka san ba za ta yi kawai a waye gari abinda sai an yi doka a ce ya fito ba sai a dauka za a kai majalisa za kuma mun yadda indai abu na jama'a ne majalisa ya kamata ta taimaka ta goyi baya a bada abinda ake kira accelerated hearing domin a ga abin ya fito mutane kuma su rinka yan majalisa su tsokaci da irin wayannan abubuwa domin wakilan jama'a ne ya kamata a gaya musu me yake ciki ba kawai a gaya gwamnati ba su ma su sani domin an zo da abin su san cewa abu ne na mutane abu ne wanda ya kamata a yi abu ne kuma wanda zai sa mu fito daga cikin irin matsalolin da muke ciki a tattalin arzikin mu
a gefe ɗaya kuma wani dan hamayya da masu raje suna kira ga ƴan Najeriya su haɗa kai da gwamnatin tarayya domin tabbatar da ganin ta samu nasara ga cigaban rahoton da Sale Shehu a shaka ya aiko mana
Dattijan babbar jam'iyyar Adawa PDP Alhaji Lamido Umar Cikaire ya faɗi haka a zantawarsa da manema labaru Cikaire na da ra'ayin lokacin nuna adawa siyasa ya wuce yayin da kasar ke neman durkushewa saboda illar zagon ƙasa
a nemo wanda suka iya aiki a nemo wanda za su iya in ba haka ba wallahi yana neman dauki kuma ina kira ga yan arewa da sauran yan Najeriya wallahi su kawo masa dauki in ba su kawo masa ba kowa ransa zai baci in aka bari Buhari yayi failure ba fadanci nake ba zan yi jami'ar sa ba ni na tsufa ba kuma mun yi ba da ilimi ma mai yawa saboda haka ba da bukatar ma mukami belle irin wannan halin da ake ciki ba zan iya ba watakila in ma da ina bukata shine irin kudi masu arhako a bani a boye to wai babu su yanzu wallahi ya nemo mutane na gari ya nemo wanda za su yi aiki ya nemo su ko daga ina ko bai nemo su
shi kuma tsohon dan rajin sauyin lamuran mulki daga waɗanda ya kira ƴan jari hujja ya uci roman bakan daura ya ce kalubale ya fi yawa ne ga bangaren shari'a
saboda haka ya kamata da sanatocin kasar nan da manyan alƙalan kasar nan muna gaya musu cewar ya kamata su dubi mu talakan ƙasa kuɗin mu da aka saci in da gaske ne ai akwai mutanen da dama sanatoci a gwamnatin wanda ba su da kashin sosai ya kamata su fitar da wanda suke fata babu gwamnonin da suka fito da in ka duba gwamnonin nan mafi yawa musamman 19 na arewa kasin kasar nan ba zai fi ba su ta uku ko hudu wanda suka kama suka kai gwamnatin gwamnonin su kotu akan sun saci kuɗaɗe ni ban da Kaduna da Katsina da ni ban jiga wani gwamnati da aka kai kotu ba babu duk sun yi shiru sun kyale saboda ƴan uwansu ne corruption to saboda haka mu talakan kasar nan muna gaya musu wallahi tallahi in har gwamnonin nan da alƙalin ba za su taimaka wa shugaban ƙasa game da corruption din na adada kuɗin mu a mana aiki to mu mutanen Najeriya mu ni ciro mun baka wallahi zanga-zanga za mu musu a kasar nan
tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello na da ƙwarin gwiwar lamura za su daidaita
dole ne yanzu a koma da mutanen dadin da nan yanzu a tabbatar da Najeriya namu ɗaya ne menene za a taimaka ikin ji an samu sauki shine aka fara yi taka dole ne muna da yawa musulmi suna da dama taka dole ne yanzu kowa ya hakuri cigaba da addu'a a cigaba abubuwan a yi ƙara haƙuri abu gwamnatin nan daidai gwagwado don a samu a samu bukata
kamar haɗin baki gwamnatin Buhari ta zo a mulkin soja a 1984 da ajandar yaƙi da cin hanci da rashin da'a. Shugaba Buhari ya dawo a demokuraɗiyya da alamun kammala aikin da ya fara shekaru 31 da suka wuce. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gaida Sale.
A 1979, injiniyoyi ne kwararru, likitoci ne kwararru, ga zafin san addini ba su san shi ba, sai suka koma suna itikafi a masallacin Jami'ar Bayero. Suka ce bokon ya zama kafirci. A arewa ake wannan fatawa. Wannan da'awar ta sake taso mana yanzu daga Maiduguri, yaranmu suka taro har bikin kona certificate aka yi.
Marigayi Malam Awwal Albani Zariya kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC karfe 1:16 da kusan da rabi lokaci ne kuma da zamu koma gefe guda ga Jummai Ali da maimaita shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau.
To
yace wai kullun yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka?
To ai akwai abubuwa da ya Hajiya da su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo.
Yawwa.
Wani lokaci in dai mutum bai huta yanda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai waɗannan abubuwan su ne musamman, ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yanda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci, ya kamata ya je a duba, domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo kowane lokaci ba.
Tana yiwuwa alama ce ta wata cuta?
Wani abu ne yake faruwa a jikin nasa. In dai musamman ma yawanci mutum baka ci abin da ya kamata, baka ci abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda bai ya kamata, kuma baka huta yanda ya kamata, kuma baka bacci yanda ya kamata da saura, to wannan na kawo ni. Amma in duk waɗannan yana yin su, to ya kamata je a duba, domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo ni. Bai kamata yana ko lokaci jikin shi na ciwo ba Hajiya.
Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kaman?
Abin da ake shi da inda mutum ya je, akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical, za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki, komai za a duba a bincika, domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba.
Asabar
kuma yana nufin ciwo kaman gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo, kuma ba san shekaru malamin ba, wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka wani lokaci suka yi ta ciwo wani lokaci, to wannan duk manyanta ne.
To kaman dai yadda ya rubuto wasiƙa, in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan, za a duba shi.
Za a duba, domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba Hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To
ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke ruɗewa?
A waɗansu
ciki ya ruɗe.
To abin da ke sa cikin mutum ya ruɗe yawanci shi ne wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. Cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai dace jikinka ba, to wannan dole yana sa cikin mutum ya ruɗe.
Baya ga haka, akwai wani abin da ke kawo wannan matsala?
Yawanci abin da ke kawo ruɗe banda wannan kuma, akwai waɗansu abubuwa da mutum ya ci yanda ba cikin bai yakan sa ciwon, kuma abubuwan wani lokaci za ka mutum za su dawo ta mance su. to lokaci irin ko kaman irin kaman kumallo yanda ake kiran su zai da wata kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci akwai dan ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a ji a bincika
in an bincika dan an ci sa za a ba da magani
eh za a yi ba shi magani eh
to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taban hankalin kwakwalwa ne
duk akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taban kwakwalwa waɗansu mutane suna gado sai ga mutum kawai kanshi ya rude kamar ya haukace
ana gado
eh ana iya gado wannan inda ya kamar a cikin kakanninka ko iya ko kakanninka wannan lokaci ana gado su wannan lokaci waɗansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya tabi kwakwalwar ko kuma wani abu ya buge kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sai akwai maguna waɗansu kwaye da mutane ke sha kan juya hankalinsu
ko kamar maganin da aka baka dan jinyar wata cuta
eh
to
eh kamar yanzu kin san akwai wasu mutane waɗanda suka sha akwai wasu magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kada akan ba wuta sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka aiki ana ba wuta amma mutum ya dinga shan su to wani lokaci kuma yana
sai taba kwakwalwar mutum
eh to kuma akwai wasu mutane da suke sha irin magunguna kwayoyi kaɗan na kai barka da haka kana shan su in baka hankali ba yana iya juyar da kanka
kwayoyi masu gusar da hankali
eh
to cewa iwai akwai magani
eh to kamar inda yake kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yanda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya rika abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rika shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar me yasa kwakwalwar ta juye
to kamar
ka tabbatar me yasa ta juye to akwai magungunan da za a iya bayarwa da ya taimaka
to in aka ba akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba
eh akwai wadansu wanda suke tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah eh amma yawanci ana iya warkar da mutum
to Allah ya sauke
amin amin
to yanzu bari mu leka makwabciyar Najeriya jamhuriyar Niger
to
mun samu wasika daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji jamhuriyar Niger
to
Allah sa ka fahimci wannan ciwon yace wai me ke haddasa tarin kashi
wannan ma hajjaba wannan ciwon tarin kashi
to haka dai to ko ni ce ban gane rubutun ba amma haka dai ya rubuta tarin
kashi to wannan ban san wannan ciwon ba hajjaba sai dai mu bincike
to a to mallam ina fatan mallam Zakari Salifu a can gidan Runji jamhuriyar Niger in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abinda ka rubuta ba ko Allah ya ka sake rubuto ma wannan filan in kai bayanin yanda ake ji kila likita zai baka ansa ko ba haka ba likita
gaskiya ne ajiya
a to shi yasa nace ina ganin kaman ko kila kai zaka gane
a wannan ban gane wani ma hajiya
to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen Mallam Gambo Barau a can Fituskum
To
mun sha dai yawan mun sha ansa wannan wasiya tambaya a baya.
To
yace me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne?
To bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari.
To
na farko wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana juna biyu din to ba ta ringa zuwa ana awo ba kuma ba ta cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa. Sai ta iya bari waɗansu kuma matan yanda ya Allah ya halarci mahaifin bai iya rike ɗa yanda ya kamata kamar nan kasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a ji a ɗauki mahaifar sai dan ya kosa kafin a bude shi
wato irin waɗannan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari
eh sai su yi bari to nan kasan wani lokaci sai an je an ɗauki mahaifar bayan inda tana juna biyu din sai a je a ɗauki mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa
wanda to ba su dace ba kenan
to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta taɓari wannan kuma sai kuma ikon Allah
to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba
wani lokaci aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma don su matan kawai kawai ba wani dalili kawai sai su yi bari
ikon Allah ba
ikon Allah kawai
to duk haka ma ba da ansa a tunda ka ce akan ji a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar
to kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya wadanda suka juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari
oh sai ya sa mutun ya mace ta yi bari
eh ko kuma ta haifi dan yanda ba a raye yake ba
to a saboda haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan
magani wadansu kuma za ka ma hawan jini ne yayi tsanani shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka ba ta magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata amma dole a je a ba ta magani zai taimaka
zuwa awo din da yana da muhimmanci
eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa dan Allah a rinka zuwa ai awo din nan domin akai awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru kuma akai sa'a madda iko Allah sai ga komai ya tafi daidai
to Allah ya sa
amin amin
to likita wasiƙar mu ta karshe ta fito ne daga wajen Bala na Yashi yace wani mataki ya kamata mutum ya dauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu
to lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fitar lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da za ka iya ko rufe bakinka ko hancinka yanda ba ranka shakansa da yawa ba to wannan yana taimaka ko kuma lokacin in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan yanzu akwai lokacin za ka ga kaman hadarin iska ne
to amma kuma
dole mutum ya zauna a daki kada ya fita to amma in kana rufe bakinka da saura kuma kana haka aka yi ba abin da zai samu mutum kuma mutum ya rinka cin abin da ya kawo abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk wadannan na taimakawa
to Allah ya sa a dace
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
wani babban malami da ya bada fatawa a kasar Bangladesh yana Allah wadare da kashe mutanen da aka yi a kasar kwanan nan yana cewa duk wanda ya hakan ya saba wa koyarwar addinin musulunci shi ma ya tsallake rijiya da baya bayan an kashe wasu mutane hudu ɗan mintoci kadan kafin malamin mai suna Fariduddin Masud ya iso inda zai zagoranci sallah a Kirshagash a jihar Alhamis domin bikin sallan karama ɗan sanda suka yi arangama da wasu gungun mutane dauke da makamai suka dunfari inda malamin yake wanda aka ce watakila sune gungun mutanen da suka yanka wasu ƴan kasar waje har ma da ƴan kasar na Bangladesh a satin da ta shige a babban birnin kasar wato Dhaka don farko dai ƴan sanda a wani shinge suka kalubalanci wata tawagar mutane da ke dauke da bomb da bindigogi da aduna kuma suka dunfari inda mutane sama da 300 suka taru domin gabatar da sallan Eid fada dai ya fara kaurewa ne tsakanin mutanen da ƴan sanda a wajen filin Kishoren Gang a filin sallan Eid rahotanni sun tabbatar cewa yan ta'addan sun jefa wa ƴan sanda bomb wanda ya kashe biyu daga cikin ƴan sandan kana mutum guda daga cikin su ya mutu sai wacce mace da take gefe guda abin lokacin da abin ya faru sai dai mutane da dama sun ji rauni sakamakon wannan bomb din da suka tayar sai dai ɗaya daga cikin maharan wani saurayi dan shekaru 19 ya samu rauni kuma an kama shi da rai kuma ya amsa cewa babban manufar su ita ce kashe wannan malami wato Maulana Masud sai da abin da ba sani ba har yanzu ko suna nan warwatsa a cikin birnin harbin da ƴan sanda suka yi wa wasu bakaken fata na Amurka yayin dalilin mutuwar wasu mutane biyu yanzu haka ya haifar da zanga-zanga a birnin New York ɗaruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin Times Square da ke birnin New York domin gudanar da zanga-zanga na nuna ƙyamar su akan kashe Philando Castile da aka yi a Minnesota da kuma wanda aka yi a Alton Starling a Baton Rouge da ke Louisiana. Yanzu haka kuma ƴan sanda biyu a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas aka harbe jiya Alhamis da dare lokacin wata zanga-zangar nuna ƙyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da ƴan sanda ke yi a aikinsu. Wanda kwanan nan ne suka harbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana. Yanzu dai ba a san halin da sauran 'yan sandan da aka halba suke ciki ba. Jami'an 'yan sanda sun bayyana harbin na Dallas da wanda aka tsara yinsa kuma sun faɗa wa masu zanga-zanga cewa su bar wannan wurin.
To madalla gaishe ka da ka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin Kallabi da Maryam Dauda take shiryawa ta kuma gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hidodi Dodone wanda kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Hawi da ya riga masa anan ne sahaba Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.